نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي من دنبن البركة مسلاتي نغلقا لكينا تشكينغا لنبوتي أجاهر بوتي وانا يمتشينا لتنن yau goma daidai ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 6 miladiya ta 2017. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muke cikin tafsiri surati Maryam, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora abinda za mu faɗa na daidai. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada, wanda za mu yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana, kuma ya ganar da mu kuskuren mu don mu gyara. Kamar yadda muka saba, muna ansa wasu daga cikin tambayoyinku a yau, ma ga kaɗan daga ciki. Wannan yana tambaya ne game da sallar jam'i ga matafiyi yayin da ya ji kiran sallah. Wajibi sai ya fita ya je an yi sallah da shi, ko ba wajibi ba ne? Wanda yake matafiyi, abinda yake kansa, saukin da aka yi masa shi ne ya yi sallarsa ƙasaru. An masa wannan saukin, yana da damar ya sallaci sallarsa ƙasaru, wato ya yi raka'a 2 a inda zai yi raka'a 4. Sannan kuma yana da damar ya haɗa sallolinsa 2, ya haɗa azhar da al'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu, ko ya haɗa magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu. Wannan sauƙi ne da aka yi wa matafiyi. Wasu daga cikin malamai suna ganin sallar ƙasar wajibi ce, wato wajibi ne ga matafiyi sallar ƙasar. Wannan wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu daga cikin malamai, kuma suna da hujjoji masu ƙarfi. Kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa an farlanta sallah raka'a 2-2, sai aka ƙara raka'o'i 2 a sallar zaman gida, aka bar sallar matafiyi a raka'a ta 2. Suka ce kaga wannan ya nuna raka'a 2 ga matafiyi azima ce, ba rukhsa ba, daman can haka take. Sallar zaman gida da 2-2 ce, daga baya ta zama 4 a wasu salloli, azhar da al'asar da isha'i. Suka ce kaga wannan yana nuna ashe faradin da yake kan matafi shi ne raka'a 2 ba raka'a 4 ba. Sannan suka ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Sallar qasaru sadaka ce da Allah ya yi muku, dan ku karbi sadakarsa. Hadisi ne sahihi, Imam Ahmad al-Hakim ruwaito shi, hadisin Ya'la ibn Munya da ya ruwaito shi daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba da umarni da cewa a karbi sadakar Allah. Suka ce to umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, umarnin Allah da na manzansa, al-aslu fihi ma al-wujub, sai idan an samu wani abin da yake kade su, ya dauke su daga wajibci, su koma abin nan, su koma istihbab. Saboda haka anan umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka wajibi ne mutum ya karbi wannan umarni, ya yi sallah raka'a 2 yayin da yake halin tafiya. Sannan suka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tunda yake kamar yadda Abdullahi dan Umar da waninsa suka faɗa, cewa tunda yake bai taɓa cika sallah a halin tafiya ba, bai taɓa yin sallah raka'a 4 a cikin halin tafiya ba. To da dai ire-iren waɗannan dalilai waɗanda ba mahallin mu ambace su ne duka ba, da aka kaga ashe ita kanta sallar ƙasaru ɗin akwai cikin malamai waɗanda suka wajabta ta, kuma suna ambatan dalilai masu yawa jumhur suna ganin ruksa ce sauki ne al-aqalla ta zama sunna ce muakkada kamar yadda ibnu taymiya yana da kauli guda biyu wanda yace sunna ce muakkada sunna ce mai karfi akwai kuma inda ya tafi akan wajibci saboda ana iya cewa wajibi ce ga matafiyi sai a yanayin da ya bi mazaunin gida kuma akwai nusus da suka nuna cewa idan mutum matafiyi ne ya bi mazaunin gida to zai cika kamar yadda ya zo a hadisi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud cewa ga wanda yake matafiyi idan ya bi mazaunin gida sallah wato mazaunin gida ya ja shi a matsayin liman idan ya sallaci raka'a biyu shi ma dole ya sallaci raka'a biyu wannan ita ce sunna bai halatta ya ce zai bi shi raka'a biyun ƙarshe ba ce saboda shi raka'a biyu ke kansa ko kuma ya yanke sallarsa daga raka'a biyun farko a matuƙar dai ya shiga sallah tare da liman to zai kai har ƙarshenta to kaga ashe ka'idar da shi mai tambaya yake cewa ya ji wasu suna faɗa cewa wajibi wato baya saraya da ruksa wannan ga wanda ya sallama ruksar ce sannan baya ga haka sunna ce mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda ka an masa sauki ba tare da an togace saukin nan da yanayin da ba zai ji kiran sallah ba ba cewa akai ba idan ya ji kiran sallah wannan saukin an soke masa shi ba ba inda akai wannan togaciyar don haka sai ka bar shi bisa umuminsa sawa'un ya ji kiran sallah sawa'un yana kusa da masallaci yana nesa da masallaci duka dai in ya ga dama ya yi sallarsa raka'a biyu ya ma haɗe sallolinsa waɗanda ake haɗe su a zahar da asar da kuma maghrib da isha'i sai kuma tambaya ta gaba ita ce da yake tambaya game da waɗanda suke mitin idan aka kirawo sallah ba za su fita a yi sallah da su a masallaci ba sukan ci gaba da mitin ɗinsu in sun gama su tashi su yi jami'i cewa wannan ya halatta mitin iri-iri ne kalmar mitin ta tattari mitin kala-kala akwai mitin ɗin da yake shari'i ne na shari'a ne mitin ne da ya shafi maslaha ta addini mitin ne da ya shafi maslaha ta shari'a akwai mitin kuma da yake na siyasa ne mitin na 'yan kasuwa mitin na 'yan bol da sunan shi mitin so kalmar mitin ita kadai ba za ta sa ka halatta abin ko ka haramta shi ba idan ana wani haduwa wacce shari'a ta amince da ita ko kuma a'a haduwa ce ta shari'a kamar haduwa ce ake yi ana tattauna wani abin da ya shafi maslaha ta al'ummar musulmi maslaha ta musulunci shi kansa ko ana tattauna wata mas'ala ta ilimi ko wata mas'ala ta da'awa to kaga wannan mitin ne shari'i idan ana yin sa sai aka kira sallah to dai kasance masallacin kusa yake sannan a fita a yi sallah a dawo a ci gaba ba zai kawo wani tangarda a cikin zaman ba wato ba za a yanke ko datse wani tunani da aka koro shi ba ana kokarin a kai karshen sa to kaga anan yana da kyau a fita a je a yi sallah sai a dawo na farko masallacin kusa yake na biyu ba zai kawo wani tashwishi ba ba za a samu wata tangarda ba a cikin wannan mitin da ake to dan an fita an je an yi sallah an dawo wannan babu komai kuma hakan zai fi dacewa idan ya zama masallacin da dan nisa ko kuwa a'a ana gudun in aka fita ba lalle ne a kuma dawowa yadda ake ba wasu za su kama hanyar su tafi kuma zaman su a gurin yana da muhimmanci ko ku a an ɗauko wasu batuttuka wanda ba a kai su ƙarshe ba idan aka tashi aka je aka dawo to kuma abin sai an sake dawowa daga farko wato dai akwai abin da zai iya sa za a iya sa karo da shi yayin da aka fita aka je aka dawo na sakwarkwacewar zaunan zama to babu laifi dan an ci gaba da zama har a gama ku waɗannan da kuke zaune a wannan guri ku tashi ku yi sallah ko karatu ne ake malami ya koro jawabi idan aka yanke karatun aka tafi sallah aka dawo wa lalle ne wani ya dawo ba kuma sannan shi kansa sarƙar tunaninsa an tsinke masa ita tana yi wa ya dauko wani abu batu mai muhimmanci in yaje ya dawo ya manta cewa ga abin da yake ta fada to kaga irin wannan dan an yi hakuri an gama sannan a tashi a hada sallah sannan a tashi ayi sallar babu komai a ciki ko hadisi a cikin sahih muslim hadisin shaqiq ibn abdullah cewa ta rana sayyidina abdullahi dan abbas yana yi mana jawabi yana mana wata huduba to yana karantar da mu sai aka kira sallar magrib abin tun bayan al'asar yace ya fara mana karatun bayan al'asar sai magriba ta yi sai bai tsaya ba ya ci gaba da karatunsa sai wasu suke cewa as-salatu as-salah lokacin sallah fa a tsaya a yi sallah sai ya watsar da maganarsa kamar bai ji su ba ya ci gaba da karatunsa sai wani can ya taso wani mutum da mai ruwayar ya siffanta shi Sheikh Abdullahi bin Shaqiq ya ce min bani tamim ya taso da sauri ya zo ya samu Abdullahi dan Abbas Abdullahi lokacin sallah ya yi a tsaya a yi sallah Abdullahi dan Abbas ya ce a tu'allimuni sunna za ka koyar da ni sunna ne sunna za ka koya ba ya ce la ummalak kalma ce ta ɓaci to ransa ya ɓaci ce ni za ka gaya wa sunna to shi ne ya gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa azhar da al'asar ya haɗa magriba da isha'i a madina ba tare da wani da ruwan sama ba ba tare da wani tsoro ba suka ce ya abdullahi me ya nufa da wannan sai arada allah yuharrija ummatahu kada ya jefa al'ummarsa cikin haraji abinda abdullahi dan abbas yake nufi duk abinda zai jawo haraji zai jawo takuruwa da matsuwa na iya sawa a hada sandoli biyu yana nufin inda a ce zai dakata a lokacin a tsaya sallar magrib to mutane duk za a watse wasu za su tafi ba lallai su dawo ba sannan shi kansa yadda ya koro jawabin ba lallai in ya dawo ya kuma dora shi yadda yake ba saboda haka akwai haraji a cikin a dakata sannan a abin nan sai haka sai ya bari sai da isha'i ta yi sannan sai ya tashi ya haɗa magrib da isha'i lokaci guda akwai athar a cikin الكتاب الجرح والتعليل ابن أبي حاتم ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله وترانا كمين الأنسى صالح يكي بار الأبار وترانا سنها الأولى إمام أحمد دا علي بن المديني ونبضم ما لم هديسي ما لم إمام البخاريني da Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman Basra malaman hadisi na Basra da wasu daga cikin malamai sun haɗu a gidan wani malami da ake kira Ibrahim ibn Abil Layth to suna cikin tattaunawa suna cikin kamar hadisi suke tattauna a kansa matsayin su na malamai sai aka kira sallah azhar sai suka ji kiran sallah azhar sai Ali ibn al-Madini sai yake tambayar Imam Ahmad za mu tafi masallaci ne mu yi sallah da su ko ku mu yi sallah mu anan sai Imam Ahmad ya ce nahnu jama'a musalli ha huna mu ma jama'a ne anan za mu yi sallah mu shikenan suka ci gaba da abinda suke suka gama suka tashi suka yi sallah anan Ibn Abi Hatim yake cewa kaga wanda yana nuna daraja da girma da da ɗaukaka da Imam Ahmad yake da ita yadda duk taron malaman gurin aka yadda da maganarsa kuma aka yi aiki da fatawarsa shahid wannan yana nuna maka matsalar da muke ta magana a kanta na idan ana wani zama na ilimi wani zama na shari'a wani zama wanda zai amfani musulunci da musulmi don ba a fita an je an yi sallah a masallaci an dawo ba ana ganin yin sallah a nan ɗin zai fi zama maslaha to dan an yi ba a sabawa tafarkin magabata ba sai wanda yake magana akan saboda ita kanta sallar jam'i din kun san malamai suna saba ne akan wajibcin ta koreshin wajibcin ta jumhur suna tafiya akan ba wajibi bace Imam Ahmad Hanabila suna tafiya akan wajibi ce amma duk da haka Imam Ahmad yana ganin wannan wajibcin ana iya yin shi a cikin gida tare da jama'a to kaga wanda bai tafi akan wajabci ba kaga min babu aula yace cewa mutum ne baya zuwa makaranta, baya halartar karatu, baya komai, amma in harkar addini ta zo sai ka ji shi yake magana akan sha'anin mas'alolin addini. Wannan wata musiba ce ta game ko ina a duniya. Musulunci ba shi da gata, komai yana da gata, komai na ilimi yana da gata. Za ka ga cewa harkar likitanci ba wanda zai bari, ba za a bar wanda ba likita bai zo na magana akan ta. In kuma har ya bude baki yana magana akan ta, to za ka ji masu kushe masa da tsawata masa da yawa, ta dau mataki akan sa. Wanda ba injiniya ba, bai san harkar gine-gine ba, ba zai zo ce zai nuna maka yadda za a yi gini ba. Wanda ba matukin jirgi ba, za a yi dai magana tukin jirgi ba. Kowane fanni yana da mutanensa. Wanda ba lauya ba, ya zo yana maganar harkar lauyanci, shi ma sai ka ga an ce harkar kace da za ka zo kana mana wannan magana. Gare masana abu, kai ma ba za ka neme shi ba in harkar ta taso. Kana neman lauya ba, ka ɗauko wanda ba lauyan ba. To amma banda harkar addini, maimakon harkar ilimi na addini a bar su ga wanda suka karanci abin su ma, ya zama da su za su yi magana, sai ga kowa ma yana da ta cewa. Ce in kai magana ce, to ai shi ma musulmi ne. Kana musulmi kuma? Cewa aka yi kana musulmi kuma, shi kira komai ka faɗa? Ai ba haka aka baka wannan. Cewa aka yi fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun. Da wa suwa ake cewa fas'alu ahlaz zikiri, ba musulman ba? Ashe kaga a cikin musulmi akwai wanda su ce aka yi su yi tambaya, ba su aka ce su yi bayani ba. Akwai wanda shi ne wanda aka ce bayani shi ne ahlaz zikiri. Ahlaz zikiri su ne malamai waɗanda suka karanta alƙur'ani, suka karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, suka fahimce ta. Saboda haka wannan haɗari ne babba, ka rinka faɗar magana kana jinginawa Allah ba tare da ka karanta ba, ba tare da ka yi ilimi ba. Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saboda haka ba karamin laifi bane wannan. Sai maganar addu'a bayan iqama, ya tambaya maganar addu'a cewa me ake faɗa bayan an yi iqama. Bayan iqama ba abin da aka ce a faɗa, ba a ce ka bi mai iqama ba kamar yadda aka ce ka bi mai kiran sallah. Mai kiran sallah shi ake bin bayansa. Sannan aka gama kiran sallah, akwai abin da za a faɗa. Za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, za a roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila, sannan za ka yi addu'a. A wannan lokaci yana daga cikin lokutan da ake karɓa addu'a. Wannan bayan kiran sallah, don an samu nusus akan wannan. Amma ita iqama ba a samu wani nassi keɓantacce ba a kanta. Kuma ita iqama da zarar an gama ta daman sai ka bara harama, babu wata tazara har da za ka tsaya ka yi wasu addu'o'i a lokacin. Saboda ana gama iqama, liman zai yi kabbara, daga liman ya yi kabbara, fa iza kabbara fa kabbiru, haka annabi ya ce. Liman ya yi kabbara kuma ku yi. So ba gurin wata addu'a ba ce ko gurin wani zikiri. Saboda babu wani zikiri da ya inganta a kan wannan. Sai wanda yake cewa zai iya tara albashinsa, ya tara har su kai nisabi ya fidda zakka. Na bin ka yi ta tara su har suka kai nisabi, kuma nisabin ya shekara, ka san ba wai kudin kai kai nisabi shi ne fidda zakka ba. Kana tarawa sai kai dace a wannan wata da aka baka albashi ka lissafa, sai kaga ya kai nisabi, ya kai ka fitar masa da zakka a wannan watan da muke ciki. To ba yanzu ka fidda masa zakka ba, sai ya shekara a haka ko ya karu akan haka zuwa wata shekarar a wannan wata, to sannan zakka ta wajaba a cikinsa. Amma ba wai da ya kai nisabi ba zakka take wajaba a cikinsa. Saboda haka inda za ka tara kuma ka bar shi ba ka taɓa ba, bai ragu ba har shekara ta zagayo, to shi kenan za ka iya fidda masa zakka. Wanda ya zo ya shiga sallah bayan liman ya fara sallah, sannan shi daga baya ya zo kamar mamu ne ya zo ko masbuki ne, zai iya yin addu'a, du'a'ul istiftah, addu'a buɗe sallah. Na'am, duk sanda ka shigo sallah sannan ne farkon sallar ka. Zara ka zo masallaci ka yi kabbara harama, to farkon sallar ka ce za ka yi du'a'ul istiftah. Ba wai za ka ce ai tunda liman ya riga ya yi baka riski kabbara harama ba ta liman, baka suke raka a farko ta liman ba, ba za ka yi ba. A'a, sanda ka shigo sannan za ka yi du'a'ul istiftah, kai ita ce farkon sallar ka. Wanda ya rasa wasu raka'o'i guda biyu ko ɗaya a sallar magriba ko isha'i, ya zai rama su kamar yadda muka faɗa yanzu. Abinda ka riska tare da liman shine farkon sallar ka. Saboda haka in ka riski raka'ar ƙarshe ta magriba tare da liman, to kai a gurin ka ita ce raka'ar farko, yayin da ka samu raka'a daya a sallar magriba mai zaka yi zaka karo raka'a daya ka zan ta zama ta biyu yayin da kai raka'a farko kaga kana tashi ne kai raka'a ta biyu sun zama raka'a biyu farko sai ka zauna kai tahiya sai ka tashi ka kawo raka'a daya ka zauna kai tahiya saboda haka kaga raka'a da kasa abinda ka samu na farko shine farkon sallar in ka tashi zaka kawo sura a fatiha da sura a bayyane ka zauna kai tahiya sannan ka miƙe ka kawo fatiha a asirce ko fatiha da sura a asirce wanda ya hana wani bashin da yake bin sa yayyay ya biya shi yake bin sa sai bayan ya mutu zai masa sadaka da kudin ya hukuncin sa yana ana bin shi mutum yana bin ka bashi kana da shi ka hana shi ka zalunce shi annabi ne ya faɗa ce maqlul ghani yuzulmun tuban da yake da wadatar biyan bashi yake biya yayi zalunci saboda ka kaci dukiyar sa bayan ya mutu kace bari ka je kai sadaka da ita ka kamar mugunta kenan kai masa ya ce maka shi sadaka zai in ka bashi saboda ka bashi kudin sa da ba ka da shi ne ba ka da iko akan biyan shi to kaga wannan Allah baya kallafawa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka abinda Allah bai baka ba bai kallafa maka cewa sai kai ta me taida zaka samu sata zaka yi to sai baka iya biyan shi ba sai bayan da ya rasu to bayan ya rasu shi ma ba ci akai kai sadaka da kudin ba ai yana da magada sai ka nemi magadan su tukunna sai ka ba su sai idan an zama da ba shi da kowa shi kadai ne ka sani ba shi da wasu magadan su baka san su ba to a lokacin ne zaka iya sadaka da shi a madadin sa amma ba ka kibiyan sa bai yana da rai sai ya mutu kuma ka ce kai sadaka da kudin sa wannan baka kyauta masa ba kuma yana nan a matsayin ka zalunce shi sai in ya yafe maka a lahira za mu ci gaba da karatun mu daga inda muka tsaya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
kamar yadda muka fara jiya waɗannan ayoyi da waɗanda ma za su zo nan gaba suna ba mu labarin haihuwar annabi Isa alaihi salam annabi Isa ɗan Maryam ƴar Imran alaihi salam kamar yadda jiya muka faɗa Allah ya ba mu labarin kissar annabi Zakariya sannan ya zo da labarin kissar Maryam alaihi salam tari Allah yana haɗa kisoshin waɗannan bayan Allah guri guda saboda alaƙar da take tsakaninsu ya haɗa waɗannan kisoshi a cikin suratul Ali Imran ya haɗa waɗannan kisoshi a cikin suratul Anbiya kamar yadda ya haɗa waɗannan kisoshi a cikin wannan sura ta Maryam Allah yana hada kissar Zakariya da Yahya da kuma kissar Maryam guri guda saboda alakar da ke tsakaninsu kamar yadda muka yi bayani a baya. Kuma kawo kissoshinsu akwai hikimomi a ciki, akwai hikima ta nuna wa mutane cewa Allah subhanahu wata'ala da ya sanya sabubba ba wai sabubban ne ke yin abin da kuke gani ba, Allah subhanahu wata'ala shi ke ba wa sabubban dama su yi abin. In ya ga dama yana iya hana sabubban zartar da wannan abin da kuke gani tare da su a kodayaushe. A wancan lokaci falsafa ta Girkawa ta yi tsanani har ana ganin komai da komai yana da wata illa bayan koma bayan Allah subhanahu wata'ala, shi kansa Allah din suna kiran shi illa. To Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa yana iya yin abin da ya ga dama sanda ya ga dama a yadda yake son shi. Saboda haka babu batun a ɗauka cewa sabab shi kadai ne yake yin abin da kuke gani, a'a Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya ba shi wannan damar. Sannan kuma kawo kissar Maryam alayhis salam a cikin Al-Qur'ani akwai mayar da martani ga waɗanda suke cewa Annabi Isa dan Allah ne. To Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin asalin ita kanta Maryam din, ina ta samu asali, dan a fahimci tana da iyaye, tana da uwa, tana da uba. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi bayanin asalinta sai ya ce qalat imra'atu imrana, ka tuna lokacin da matar imrana ta ce, matar imrana din nan ita ce mahaifiyar Maryam alayhis salam, imran din shine mahaifin Maryam alayhis salam, aka ambaci ba a faɗi sunan ita uwar abin nan ita mahaifiyar Maryamu ba, sai aka ce matar imran dan a nuna maka wannan mata ce ta aure da mijinta. Sannan kuma a gaya maka cewa ita Maryam ana jingina ta ne zuwa ga mahaifinta ba zuwa ga mahaifiyarta ba, amma ita aka ambaci sunanta saboda shi Annabi Isa alayhis salam bai da uba, ballantana a ambaci sunansa tunda ba shi da uba za a jingina shi ne zuwa ga mahaifiyarsa. Haka duk wanda aka same shi ba a san wane ne uban shi ba za a kira shi da sunan mahaifiyarsa ne. Idan aka samu wani tsintacce ko aka samu wani da wata da wani ba abin nan da da ba a san wane da uban yaron ba, shikenan sai a kira shi da sunan mahaifiyarsa. Annabi Isa alayhis salam kasancewar ba ya da mahaifi sai ake kiran shi da Isa dan Maryam, amma zaka ce Isa dan Maryam dan yar Imrana, Isa ibnu Maryam bintu Imran, haka nasabarsa take. To Allah subhanahu wata'ala ya dauko mana labarin ya aka mahaifi Maryam din ita kanta, sannan ita kuma anan Allah ya ba mu labarin ya taifi Annabi Isa, daga nan sai kowa ya fahimci ashe Annabi Isa yana da haihuwarsa akai, yana da uwa, uwan nan ita ma tana da mahaifinta da mahaifiyarta, su ma kuma suna da mahaifansu da mahaifiyarsu, saboda haka ashe yana da nasaba Isa dan Maryam dan yar dan Imran har zuwa karshen nasabarsa, ba dan Allah bane. To Allah subhanahu wata'ala ya fada mana cewa ita Maryam alayha salam ta fito daga gida na addini, ta fito daga gidan addini, gida na daukaka, gida na daraja, gida na tsoron Allah, domin mahaifiyarta ta yi ta roƙon Allah tun tana ciki, tun kafin haihuwarta. Mahaifiyarta mace ce mai ibada, mahaifinta shi ne mai kulama da wurin ibada na Banu Isra'ila, babba ne a cikin limamai na Banu Isra'ila shi Imrana. Saboda kaga ta fito daga gidan tsarki. Sannan bayan mahaifiyarta ta samu cikinta, ta yi wa Allah bakanci cewa abin da ke cikinta za ta yanta shi don ya yi hidima ga Allah subhanahu wata'ala, ba zai yi wa wani hidima ba Allah ba. Ta yi tsammanin namiji ne, saboda a wancan lokacin ba sa yanta wani daga hidimar wasu su basu ga hidimar Allah sai maza. To ta zaci namiji ne, ce ni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. To amma da ta tashi haihuwa sai ta haifi 'ya mace, samun 'ya mace bai sa ta fasa wannan abin da ta yi niyya ba, ta dage dai akan niyyarta, tana nan akan abinda ta yi niyya na cewa abinda ke cikinta za ta aje shi, za ta sadaukar da shi domin hidima ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Saboda haka lamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha untha, sai ya Allah na gashi ya mace na haifa, wa laysa dhakaru kal untha, namijin da nake so kuwa ba zai zama kamar mace ba. Wannan shine hikimar da tasa ta gabatar da zakar a tashbihi, domin a tashbihi kana gabatar da al-mushabba sai al-mushabbabi, al-mushabbabi shine kafir din yake shiga cikin sa. Amma anan zai ce walaysa dhakaru kal unsa, al-unsa din ita ce mushabbabi, amma kuma gashi ita ta zama ita ce mushabbah, amma ita ta zama ita ce mushabbaha nan. Ba dan komai sai an nuna maka cewa ita asali da ban namiji take da ima, to namiji ba zai zama kamar mace ba, kaga sai ta dawo da asalin abin da ke tare da ita a ranta, shine Allah ya bata namiji. Wannan shine hikimar da ta sa aka juya tashbihin ya koma walaysa dhakaru kal unsa, ba a ce walaysa unsa kal dhakari ba. Ina fata an fahimci wannan. To amma duk da haka cewa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim, shi to da sa mata suna maryam, kuma tana mata addu'a, tana nirka mata Allah ya tsare ta da ita da zuriyarta daga shaitan. Don haka Allah subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a tata, ya karbi maryam a matsayin wacce za ta zama mai hidima a ɗakin sa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, Allah ya mata kyakkyawar karba. Wa ambataha nabatan hasanan, ya rene ta reno mai kyau, ta samu kyakkyawar tarbiya. Kafalaha zakariya, zakariya ya ɗauki renonta, ko Allah ya bada renonta ga zakariya. Zakariya annabin Allah ne, kuma shugaba ne a cikin shugabannin banu Isra'ila. Kaga duk ta fito daga gida na tsoron Allah, gida mai tsafta, mai tsarki, mai taƙawa. Sannan kuma da aka danka ta zuwa ga masallaci, sai Allah ya danka ta hannun Zakariya annabin Allah. To duk wannan Ubangiji subhanahu wataala yana yi domin abin da zai biyo baya na haihuwar annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba. Tabbas a ce ga yarinya budurwa ta haihu ta yi ciki, ta haihu, abin zargi ne. Ina ta samo shi, an saba ganin wacce za ta zo da ɗa tana da miji, in ku ba ta da miji to ta yi zina ne. To Allah subhanahu wataala sai wa abin shimfiɗa tun daga gidan da ita Maryam ta fito. Gida ne da aka san su gidan kirki, gida ne da aka san su tun tana ciki, kuma ta samu addu'a daga mahaifiyarta, kuma Allah ya karbi addu'ar, ya karbi wannan addu'ar, sannan ya karbe ta a matsayin wacce za ta yi aiki, ta yi hidima a ɗakinsa. Sannan ya danka ta a hannun annabin Allah, ya ci gaba da kula da ita da tarbiyyarta. To kaga ashe duk ana katange ta ne daga abin da zai zo nan gaba, kansa zan abin zargi. To baya ga haka Allah ya ci gaba da kuma karrama ta, yana nuna mata wani abin al'ajabi tun kafin ma a zuwa cikin annabi Isa alayhi salam. Kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa, قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لسنة زكريا يشي قوجا إبادة تسيه قنت دا أبنشي إلن أبنشي دا با إلا زي جي سامي إلن سألوك إنا تك ساموهن تي هو من عند الله دا قال لاني وبنجي سبحانه وتعالى يكر بيتا على مر كربت دي شيني ون كرما دي متا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ubangiji yana karrama ta, yana ba ta abinci ba tare da wahala ba. To kaga ashe Ubangiji subhanahu wataala ya kewaye ta da wani yanayi mai tsarki tun kafin zuwan cikin annabi Isa alaihi salam. Tana cikin wannan, Ubangiji subhanahu wataala kuma ya sanar da ita zaɓin da ya yi mata. Wa idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin, Ya Maryam muqniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Mala'iku suka kirawo ta, ko mala'ika Jibril, ce ya Maryam inna Allah astafaki, lalle Allah ya zabe ki, don haka zababbiya ce. Mala'iku suka sanar da ita tana cikin wannan hali na ibada, tana cikin yarintarta budurwarta da ita. Mala'iku suka gaya mata cewa Allah ya zabo ki, don haka ba ɗaya kike da kowa ba. Wa taharaki, ya tsarkake ki, babu wani abu na tuhuma tare da ke, babu wani abu na zargi tare da ke. wastafaki ala nisa'il alamin, kuma ya zabe ki cikin duka matan zamaninki babu wata kamar ki. Haka suka ce da ita, ya Maryamu kunuti li rabbiki, ya Maryamu ci gaba da yiwa ubangijinki da'a da bautar ubangijinki. Wasjudi, ki rika sujjada, warka ima arraki'ina, ki rika sallah tare da masu sallah. Duk waɗannan abubuwa shimfiɗa ce tun kafin akai ga samun cikin Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka wannan shimfiɗa da Allah subhanahu wata'ala ya yi mata, ya yi mata ne don ya nuna mata cewa akwai wata aya da za ta kasance tare da ita. Ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya wata aya tare da ita, wannan ayar kuma ita ce Annabi Isa alaihi salam, wanda zai zama wata hujja ce ga ɗan Adam ya fahimci Allah mai iko ne yana yin abin da ya ga dama. Kamar yadda ya halicci ɗan Adam ba uwa ba uba, shi ne Annabi Adam. Ya halicci ɗan Adam daga namiji ba mace, ta ce Hawwa'u. Sannan kuma aka ci gaba da haihuwar mutane daga namiji da mace. To saura yanzu kashi ɗaya ya rage, shi ne a samu mutum kuma daga mace ba uba. Kaga kashe-kashen sun cika huɗu kenan. Ga wanda ba uwa ba uba, ga waɗanda da uwa da uba, ga wanda ba da uba ba uwa, ga wanda kuma uwa ce ba uba, don a nuna ɗan Adam cewa Allah fa yana yin abin da ya ga dama. Kada ka ga wannan tsarin da yake gudana na samuwar ɗan Adam ka ɗauka cewa Allah bai iya samar da ɗan Adam ta sai wannan hanyar. Allah na iya samar da ɗan Adam ta hanyar da ya ga dama. Don haka zai nuna maka misali, gashi nan yayi halitta iri kaza iri kaza. Don haka wannan da ka gani doka ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a cikin rayuwa don ta ci gaba da gudana. Duk wanda za a haifa ya khuruju min baini sulbi wat tara'i, za a haife shi ne daga namiji da mace, wannan doka ce Ubangiji ya sunnanta ta a cikin rayuwar ɗan Adam, rayuwa halittunsa duka ma. Amma ba wai dan Ubangiji bai iya yin halittar ba sai ta haka. Al'amarin Ubangiji kun fa yakun ne, kamar yadda zai faɗa mana a nan gaba. To wannan ita ce Maryam, kuma haka rayuwarta ta taso, ta taso cikin tsarki da bautar Allah. To shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ko ya karanta tari labarin ta a cikin wannan littafi, shine Al-Qur'ani. Fadan labarin ta a cikin Al-Qur'ani shi kansa girmamawa ne gare ta, domin girman Al-Qur'ani da darajarsa. To a cikin wannan littafi wanda yake da irin wannan daukaka da daraja, aka ambaci labarin ta, to ka karanta wa mutane labarin ta. Idhin tabazat min ahliha, lokacin da ta kaurace wa mutananta, ta rabu da su, ta koma can domin bautar Allah, tunda mahaifiyarta ta sanya ta zan ita ce wacce ta zan wato wacce za ta zan mai hidima ce ga Allah subhanahu wata'ala. Don haka ta kaurace, ta tafi bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Shine idhin tabazat, ta yi nisa da iyalinta, makanan sharqiyya, a can wani wuri a nahiyar gabas, wato gabas da Baitul Maqdis. Wannan kama nahiyar gabas, kamar yadda Tabari, kamar yadda Al-Ibn Atiyya ya kaito a cikin tafsirinsa, cewa Tabari yana cewa wurin da yake gabas, suna fifita wurin da yake gabas domin ta nan haske ke fitowa. Saboda haka suna kamar alfano ne na cewa duk abin da za su sa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya haskaka musu shi, ya sa musu haske a cikinsa. A Tabari ya rawaito da kyakkyawar salsala, wato sanadi hasan, daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa inni la'alamu khalqillahi lima ittakhadha an-nasara al-mashriqa qiblatan liqawlihi 'azza wa jalla idh intabadhat min ahliha makana sharqiyya. Nasara suna kallon mahudan rana ne su yi ibada, inda rana take hudowa nan suke kallo. Mu muna kallon Ka'aba ne, muna kallon al-qibla ce, al-qibla kuma ita ce jihatul Ka'aba, ba wai muna kallon inda rana ke hudowa bane. Na'am, zai yiwu inda jihatul Ka'aba din take a garinku inda rana ke hudowa ne, kamar mu nan da muke abin nan da muke kudu da ƙasa mai tsarki, zamu abin nan afwan da muke yamma da ƙasa mai tsarki, zamu kalli gabas. To kaga wanda suke gabashin ta kuma za su kallo yamma, wanda suke arewacin ta za su kallo kudu, wanda suke kudu kuma za su kalli arewa. Don haka ita dai ake so a kalla Ka'aba din, inda abin nan al-qibla din yake. Mu wannan shine ga addininmu, ba wai kakka dauka gabas, kakka je wata ƙasa ka ce ina gabas take za ka yi sallah, ka san wasu abin da suke zata ko ina ma gabas ake kallo. A ka ce ina al-qibla take, to ta rayuwa a nuna maka arewa, ta rayuwa a nuna maka kudu, tana yiwa a nuna maka yamma ba lalle ne a nuna maka gabas ba kai dai saboda kasar kudin tana yamma shi yasa kake kallon gabas din zaka mu ba wai muna kallon gabas bane muna kallon alqibla ne zaka duk inda muka ji alqibla muke kallo shi yasa in ka shiga daki mai tsarki wato dai maharami zaka ga wasu su kallo nan wasu su kallo can kowa dai yana kallon dakin Ka'aba ne wanda ke Madina yana kallon zai sallah ina yake kallo wadanda suke Madina ina suke kallo yamma kudu suke kallo wanda ke Madina kudu yake kallo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla yana ga mutanen Madina ma bainal mashriqi tsakanin gabas da yamma alqibla dan take ma'ana ka sa gabas a hannun damanka ka sa yamma a hannun hagunka to ke tsakanin su nan alqibla take kaga zai kalli kudu kenan to haka wannan shine shi ita ce alqiblar musulmi to amma su nasara su mahudan rana suke kalla don haka duk inda yake gabas zai kalla to shine Abdullahi dan Abbas yake cewa wa ni wallahi inni la a'lamu khalqillahi na fi kowa sanin me yasa nasara suka maida gabas ta zan alqibla shi saboda Allah subhanahu wataala a cikin labarin sa ya gaya mana idin tabazat min aliya makanin sharqiyya lokacin da ta kaurecewa mutananta ta nufi nahiyar gabas shikenan sai zamana gabas suka ce to inda a ce akwai wani gurin da yafi gabas da can za ta yi to tunda ta yi gabas ya nuna gabas din kenan dan Allah ya zaba mata don ta samu cikin annabi Isa alaihi salam ta haife shi wannan a batun su shi yasa sai suke kallon gabas fattakhadhat min dunihim hijaban ta sanya shamaki tsakaninta da mutananta ya zama na ba sa ganinta ta kaurace musu ne da bautar Allah ta kaurace musu ne saboda wata bukata ta dan adam ta je ta sa shanyi shamaki tsakaninta da mutananta inda ba za su ganta ba Allahu alam Allah bai gaya mana komai ba wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce al'ada ce irin da take samun ɗaya mace ta same ta za ka ta kaurace domin wannan al'ada da ta zo mata amma dai babu wani nasi da ya nuna haka Allah da ya ce ta kaurace wa mutananta ta nufi wurin da yake nahiyar gabas ce to tana yiwa ta kaurace din ne don ta ci gaba da ibada kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku sun gaya mata cewa ya maryama kunuti da rabbiki wasjudi warkai baraki to fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhinmu ruh anan shine mala'ika jibril Allah subhanahu wataala ya zabo shi ya turo shi a matsayin dan sako wannan shi kansa girmamawa ne gare ta aka tashi aiko mata wanda zai zo mata da wannan sakon na cewa Allah subhanahu wataala zai halicci wato zai halicci da tare da ita ba tare da uba ba sai Allah ya turo mata mala'ika jibrilu wanda shine shugaban mala'iku duka fatamathala laha basharan sawiya sai ya fito mata a mutum lafiyayye wato lafiyayyen mutum wanda yake da sifa cikakkiyar sifa ya fito a sifa ta dan adam mai kyau mala'iku suna ubangiji subhanahu wataala ya ba su ikon rikida to suka tashi rikida za su zama mutum sukan fito a cikin kama mai kyau ba kamar shaidanu ba da suke fitowa a cikin munanan kamanni shaidani aljani zai fito a cikin kamanni na kare na maciji na mage na ma mala'ika baya fito a cikin irin wannan miyagun kamanni sai dai fito a kamala ta mutum kammalalle saboda ka basharan sawiya haka ya fito mata cikakken mutum mai kamala mai hai'a mai kyau shi yasa lokacin da matan da suka taru don a nuna musu zarika ta tara su don ta nuna musu annabi Yusuf alaihis salam lokacin da suka gan shi kulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim kenan sai da suka gani suka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan ai ba mutum bane wannan ai mala'ika ne wato wannan yana nuna maka a fitira ma ta dan adam ya san cewa mala'ika halitta ce mai kyau saboda haka da ken yayi kyau sai suka ga ai ba zai yi ba a ce mutum bane wannan sai dai mala'ika shi yasa ko sanda mala'ika yake fito wa annabi sallallahu alaihi wasallam a surar dan adam yakan fito a surar wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ake kira dihya dihyatul kalbi shi kuma Allah ya masa ken halitta yana daga cikin sahabbai kyawawa cikin akwai sahabbai wanda sun shahara da kyau irin shi wani dihyatul kalbi irin su jarir ibn abdullah al-bajali irin su hal hasan wal husayn saboda sun yi kamata da annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda ka sai ya fito a cikin kamar dihya shi yasa wani lokaci da ya zo suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi sai yake tambaye na Aisha cewa wane ne muka dazu muke tare da shi tace dihya ne ma da ya zo wajenka sai ce wai mala'ika jibrilu ne yura ta san shi ne aida ta tsaya ta kare masa kallo za ta wani sahabi ne da ta ba to suna fitowa a sura ta mutum haka shi ma fatamassala laha basharan sawiya sawiya ai kamilal khilqa mai cikakkiyar halittarsa mai kyau da hai'a mai kyau da hai'a hasana babu wani aibi tare da shi domin ya zo a surar mala'ika ai ba ta iya kallon shi ba ba ta iya ta hambalin ganin mala'ika ba don mala'ika aka ce mala'ika za a aiko mana to ba za mu iya tsayawa ma mu saurare shi ba to wannan shine magana mafi rinjaye cewa wanda aka aiko mata ruhana anan ana nufin mala'ika jibril saboda Allah subhanahu wataala ya kirawo shi da ruh inda Allah subhanahu wataala ce nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin nazala bihi ar-ruhul amin ar-ruhul amin shine jibrilu amintacce shi ya sauko maka da alqur'ani wa yake sauko da annabi alqur'ani shine jibril Allah ya kira shi ar-ruh tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha mala'ikuna sauka da ruh ar-ruhu shine mala'ika jibril alayhi salam to shine ya abin nan to lokacin da ta ganshi ga ta ita kadai ta bar mutane bata ba idan mutane ba tunda ce tabazat min ahliha makanan sharqiyya ta rabu da wa takhazat min dunihim hijaban ba wani dan adam a gurin sai ita sai wannan dan saurayi kyakkyawa dole ta ji wani abu gashi ba tare da mutane ba kuma wannan dan saurayi kyakkyawa ta ga yayi wo kanta sai ta ji tsoro ko wani mummunan manufa ce ya nufo ta da ita saboda haka sai ta nemi tsarin ubangiji قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا تace ina neman Allah mai rahama ya tsare ni daga kai in kasance mai tsoron Allah to in ka zan kai mai tsoron Allah ne kana aiki da tsoron Allah to ka kyale ni kakkace zaka taba ni saboda haka da farko ta nemi tsarin Allah subhanahu wataala sannan kuma sai ta gargade shi in yana da tsoron Allah shi mai kyale sai ta da abun biyu ta nemi ubangiji ya shiga tsakaninta da shi ta kira shi da sunan mai rahama yayi rahamce ta ya ji kanta ya shiga tsakaninta da wannan mutum sannan shi ma kai ma in mai tsoron Allah ne kakka matso kusa da ni sai ta hada duka biyu to wannan Allah ya yabe ta da wannan cewa ita mace ce mai kame kanta hasina ce wa Maryam ibnat Imran ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وفيه من روحنا ذاك تاسألي متنشنتا ذاك الله سبحانه وتعالى يا يبيت دوانا تكونغا دفركو بات تشي كوزا تيدوكا وكوزا تي بكرم غنا وكوزا تيزاجي ذاك تكون دين فيك دمونا أبو كافن ككي غوص متاكي na nuna ko karfi ko abin da dauki mataki mafi sauki me mutsari ga Allah shi ma hada shi da Allah sai in abin ya ci tura ne to kuma sai ka dauki wani mataki na daban shi yasa Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama yake cewa qad alimat anna at-taqiyya dhuluhya hina qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya yake cewa ta san cewa duk mutum mai tsoron Allah to yana kokarin barin abin da Allah ya hana shi yasa sai ta ambaci sifar tsoron Allah ce in kunta taqiya, saboda ta san duk mutum mai tsoron Allah aka ce masa Allah to zai fasa abin da yake kokarin yayi. Wanda yana cikin tafsirin Tabari da kikkiawar salsala. To daga nan Jibril da ya ga ta tsorata kuma tana neman Allah ya tsare ta daga gare shi, sai ya gaya mata shi wane ne don ya kwantar mata da hankali. Ba yadda take zato ba ne, ni ba yadda kike zato ba ne, inna ma ana rasulu rabbiki, ni manzo ne na Ubangijinki, ya aiko ni, kuma aiki na yanzu shi ne in zartar da saƙonsa, in zartar da abin da ya umarce ni, in zartar dangane da ki. Li ahaba laki gulaman zakiya, don in ba ki kyautar ko in miki baiwar wani yaro tsarkakakke, shi ne annabi Isa alayhi salam. Li ahaba laki a ƙira'ar Warsh annabi, li ahaba laki, don Allah ya yi miki kyautar gulaman zakiya. A nan li ahaba ya jingina abin zuwa gare shi don shi aka aiko da kyautar. A ƙira'ar abin arwayar Warsh annabi, shi kuma li ahaba ya jingina abin zuwa ga mai kyautar na hakika shi ne Allah, don Allah ya yi miki kyautar wani yaro tsarkakakke. To ga wannan bishara ce na cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ta wani ɗa wanda yake da babban sha'ani, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsarkake shi daga dukkan wasu halaye miyagu, ba za a same shi da laifi ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zaɓa masa suna, kamar yadda ya zaɓa Yahaya suna, haka shi ya zaɓa wa annabi Isa alayhi salam. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. الله ملائكة سكتي الله أنا مك بشارة دوانيارو دو تكلم على جوجنك شيني المسيح سونيش المسيح عيسى ابن مريم. تنجنا تكي أنجيا متى قاشي سونس المسيح عيسى ابن مريم. دانك وري بعهاي وسجد عن الله ابن مريمني. قالت أن يكون لي غلام. شتو يا زين إنسان مدا يا زين إنسان مدا تا سامو نسوا تا نمسألي غا الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى يا سامتا وتا نسوا دا هرتا يدد مغنسا دوين إن دا شيطان يا شيطان يمتا وسوا سنچوا تو يا زائي تي ملائكا نكال يايك تو ما ينا فدا سيتا غمسو cewa shi mala'ikan ne, to amma ya za a yi ta haihu, ya ce za ta haihu, kaga wanda ma zai ƙara kuma ɗaga hankalinta, ba zai taɓa ta ba, ita ba aure gare ta ba, kuma ya ce zai ba ta ɗa zakiyan ci an na ya kono le gulamu, ta yaya zan samu ɗa ga yadda nake ni, walam yamsasni basharun, wani namiji wani mutum bai taɓa shafa ta hanyar aure ba, walam aku bagiya, kuma ni ban taɓa zama wato mai zina ba, mazinaciya ba, don haka ni a rayuwata ban taɓa ma zama haka ba, ballanta na yanzu in zama, shi ne yasa cewa lam aku ban taɓa zama mazinaciya ba. Saboda haka ya zan yadda yanzu a ce na yi ciki na haihu, kina a jefe ni da ni mazinaciya ce? Da ta ce anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar, walam yamsasni bashar, wani namiji bai taɓa shafa ta, bai taɓa kusanta ta ba. A nan ya abin nan kusanta ta hanyar aure da kusanta ta hanyar da ba ta aure ba, duk ta shiga cikin wannan gabar da ta yi magana, to don ta ƙara ƙarfafa maganarta, ce walam aku bagiya, kuma ni ba 'yar iska ba ce, ballantana har in zo da ɗa kuma. To shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala kazaliki, ya ce eh haka abin yake, ke ba 'yar iska ba ce, ba mazinaciya ba ce, kuma ke ba mai aure ba ce, amma qala rabbuki huwa alayya hayyin, Ubangijinki ya ce wannan mai sauki ne a gona, babu wani abin da ba mai sauki a gurin Allah ba. To amma dai ta fahimta wannan mai sauki ne a gona, saboda haka dan ya nuna miki cikakkiyar kudurar Ubangiji. Don haka a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya warce shi da ya busa cikin rigarta, yana busa samu ciki a lokacin. Imam Tabari a cikin tarihinsa yana cewa Nasara suna riyawa cewa Maryam hamalat bi Isa wa laha 13 sana, ta yi cikinsa tana shekara 13 wa anna isa asha ila an rufi'a 32 sana shi kuma isa ya rayu shekara 32 sannan aka dauke shi zuwa sama wa anna maryam baqiyat ba'da rafi'ihi 6 ita kuma maryam mahaifiyarsa ta ci gaba da rayuwa bayan an dauke annabi isa sama shekara 6 fa kana jami'u umriha nayfan wa 50 sana shekarun da tayi gaba daya 51 yan kai wannan shine yadda ta dau ta abin nan Allah ce wali naj'alahu ayatan linnas kuma dan mu sanya shi aya ga mutane saboda ka aya ce ga mutane su fahimci ikon Allah subhanahu wataala yana yin abin da ya ga dama dan ya sanya wani sababi ko wata doka tana juya rayuwa ba yake nuna cewa Allah bai yin komai ba sai karkashin wannan doka lokaci yayi za mu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan sa abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.